بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna bi ga watan Jumadal Akhira. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445, a kida miladiya yau muna 16 ga watan 12 shekara ta 2023. Mun dawo wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikh Al-Islam Ahmad ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Muna nan muna magana akan rukunin musulunci guda 6 wanda su ne malam Ibn Taymiyyah ya bude wannan littafi nasa. Yake cewa wato ainihin aqidan al-firqatun najiya, wato tawaga wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tsamar da ita daga fitintunu na duniya da kuma azabar gidan lahira, kuma al-mansura wacce Allah zai taimake ta a duniya, zai taimake ta a lahira, daga nan har tashin al-qiyama. Su ne ahlus sunnati wal jama'a. Aqidar su ita ce imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzannin Allah da tashi bayan mutuwa, da kuma imani da kaddara na alkhairi da na sharri. Idan yan wabar su manta ba, mun yi bayani akan 4 daga cikin waɗannan rukunne guda 6: imani da Allah da littattafansa, imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa, da kuma manzanni. Wanda ya rage mana su ne imani da ranar tashin alkiyama da kuma ƙaddara, wanda muka ce kamar yanzu muna rairayewa ne, amma mas'aloli da dama za su zo a cikin littafi, malam zai tattauna a kansu. Malamai sun yi bayanin cewa waɗannan abubuwa guda 4 da muka gabatar da bayani a kansu, imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni, wato jero su a irin wannan tsarin, yana daga cikin abin da ke nuna maka fasaha na ƙurewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya fara da imani da Allah, domin shi ne asali. Duk wani abin da zai biyo bayan imani da Allah, tore shi ne daga cikin imani da Allah. Imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne asali. Sai ya biyunta da imani da mala'iku, saboda mala'iku kuma su ne wasiqa, su ne suke karɓo saƙonni daga Allah zuwa ga bayin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bai magana da ɗaiɗaikun bayi, sai dai waɗansu zaɓaɓɓu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama yi magana da su. Amma su wane ne suke karɓo saƙonni daga Allah su isa zuwa ga bayin Allah? Su ne mala'iku. Sai aka biyunta da imani da mala'iku. Mala'ikun nan idan sun tashi sukan ɗauko saƙonnin Allah ne. Saƙonnin Allah nan su ne littattafan Allah subhanahu wa ta'ala da yake saukarwa zuwa ga manzanni. To sai aka ukunta da imani da littattafai. Idan aka karɓo littattafan nan kuma suwa ake kaima? Su ne manzannin Allah salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Da haka shi yasa sai aka jero shi imani da Allah da mala'iku da littattafai da kuma manzannin Allah salawatullahi wa salamu alaihim. Da haka malamai suka ce wannan jero su a wannan tsari ya dace da hikima, kuma ya dace da fasaha na kololuwa. To inda ya rage mana shi ne rukuni na 5, shi ne malam a cikin littafinsa ya kira shi al-ba'th ba'da al-maut, imani da tashi bayan mutuwa, ko kuma yadda ya zo a cikin hadisai da ayoyin al-Qur'ani mai girma, imani da ranar tashin al-qiyama. Duka sun zo a cikin nassi, imani bil ba'th ba'da al-maut, tashi bayan mutuwa ya zo a cikin nassi na hadisi, ko kuma imani da ranar tashin alkiyama, duka ya zo a cikin nassi. Ranar tashin alkiyama ita ce wata rana wani yini da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wanda zai fitar da bayi daga cikin kaburburansu domin ya gabatar da hukunci tsakankaninsu aka kuma saka ma kowa akan aikin da ya aikata a duniya wannan ita ce ranar tashin alkiyama ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tashi bayi ya fitar da su daga cikin kaburburansu domin ai hukunci a kuma saka ma kowa akan aikin da ya gabatar a rayuwar shi na duniya wannan ita ce ranar tashin alkiyama ita ce rana mafi girma rana mafi hadari a cikin ayar alqur'ani mai girma Allah ya kira ta fasa'atu adha wa amar tashin alkiyama ita ce adha ma'anan adha ita ce mafi mafi girman musiba duk wata musiba da kasan an taba yin ta a duniya to bata kai musibar ranar tashin alkiyama ba ita ce amaru mafi dacin abu mafi daci wanda ke dasasa datata zuciya duk wanda ya tuna da tashin alkiyama to akwai wani daci wanda ke tattare da wannan rana saboda a ranan nan ranan fallasa ne ranan fitowa da komi sarari ne ba aikace aikace kadai ba har kudurce kudurce sai an fito da su a wannan rana yawa tubal sarair ababen da suke a fake ababen da suke a boye wanda daga kai sai kai babu wanda ya san kai ka boye ma mutane to a ranan nan sai an yi fallasa tubal sarair sai an fito an fallasa komi duk wata kalma da ka fadi za a dawo da ita duk wani aiki da ka aikata za a dawo da shi duk abin da ka kudurta za a fayyace shi da haka a wannan rana komi da komi zai zama a bayyane shi yasa rana ce mafi girma rana ce mafi musiba abin da ke nuna maka girman wannan rana irin yadda Allah subhanahu wataala ya kira ta da sunaye mabambanta a cikin alqur'ani mai girma dama suna cewa kafaratu tasmiya yadullu ala sharafil musamma ko izamil musamma duk yadda ka ji abu yana da sunaye da yawa to hakan yana nuni zuwa ga irin girman abin ko kuma hadarin abin ko kuma amfanin abin Allah subhanahu wataala yana da sunaye da yawa ba wanda ya san iyakansu sai shi wannan yana nuni zuwa ga girman Allah subhanahu wataala da buwayansa da isansa da albarkatun Allah da alkhairansa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da sunaye da yawa hakan yana nuni zuwa ga darajar shi a wurin Allah da daukakansa da kuma ainihin irin muhimmancin sakon da yazo da shi to haka nan alqur'ani mai girma shi ma yana da sunaye da yawa wanda yana nuni akan girman alqur'ani to ranan tashin alkiyama ma tana da sunaye da yawa a cikin alqur'ani mai girma Allah ya kira ta da sunaye sama da guda 20 da wani abu kuma galibin sunayen nan zaka ga sunaye ne wanda suke razanarwa wanda suke firgitarwa wanda suke tada hankali wanda zai sa kai taka tsantsan da wannan rana na tashin alkiyama wani guri ka ji ya kira ta alqari'a mai kwankwasa za ta kwankwasa zukata za ta tada hankali duk wanda hankalin shi ke kwance sai ta kwankwace shi wani guri ka ji ya kira ta yawmu taghabun ranan kamunga ranan da za a kifa hancin wasu wani zai je tashin alkiyama yana tsammanin yana da daraja ashe ya riga ya barar da darajar shi tun a duniya yayi bid'o'i a duniya yayi sabo manya-manyan zunubai da aka ya bata tafiyan shi tun a duniya irin wanda zaka ji manzo Allah yana bada bayani akan su cewa za a zo tashin alkiyama sai a zo da waɗansu mutane ga su mutane ne cikin al'ummata amma sai in ga mala'iku suna izaƙiyan su zuwa gidan wuta riƙa gaya ma mala'iku cewa wa'innan al'ummata ce mutane na ne mutane na ne mala'iku su ce mishi baka san abin da suka kirkiro a bayan ka ba baddalu wa ghayyaru sun canza addinin da ka bar su akai sun musanya annabi ya ce fasuhuqan fasuhuqan nesa da ni nesa da ni kamun ga kenan su suna tsammanin a duniya sun yi aikin kirki ashe bid'o'i ga baki dai suka cika rayuwar su dashi amilatun nasiba sun azabtar da kansu sun wahalar da kansu da aikace aikacen da yake Allah baya ba da ladi akai kuma gashi ba zai yi a dawo duniya ballantana a gyara kaga wannan akwai kamun ga a ciki wato kaman ka ce an riga an bada kai dama da daman dawowa a gyara, to amma babu dama, babu daman dawowa. To Allah ya kira ta da irin wannan suna ranan kamunga, an kira ta da alhaqa, gaskiya da gaskiya, ranan da babu ƙarya, babu ƙarya. Wannan bakin ma bai saba da ƙarya, Allah zai rufe shi. Nakhtimu ala afwahihim, Allah ce zai rufe wannan bakin. Menene zai magana? Watukallimuna aydihim wa arjuluhum, da hannaye da kafafuwa a ranar su za su yi magana. Da hannaye da kafafuwa, har fatan jiki sai yi magana. Fata, fatan gangan jikinka zai magana. Amma wannan harshen da ya saba ƙarya a duniya, Allah ya rufe shi. Don haka da kafafu, da hannaye, da fatan jiki su za su ba da bayani akan bawa. Har gangan jiki ya rika cewa lima shahidtum alaina, ya za ku rika ba da shaida a kaina. Su ce anfaqana Allahu allazi anfaqa kulla shay'in, ai Allah da ya ba harshe dama yayi magana, to mu ma a yau shine ba mu dama ya ce ni magana. Mu faɗa abin da kai, mu faɗa abin da muka yi, hannu ya faɗi ne kaza ne kaza ne kaza, kafa ya faɗi ne kaza ne kaza ne kaza, gangan jiki fata ya faɗi ne kaza ne kaza ne kaza, da haka komai sai an fayyace shi gaskiya da gaskiya ne. Babu ƙarya, babu rufa-rufa a ranar tashin alƙiyama. To rana ce da wacce take Allah ya kira ta da sunaye mabambanta a cikin Alƙur'ani. Duk sunan da ka ɗauka na tashin alƙiyama za ka ga suna ne wanda yake akwai razanarwa, akwai firgitarwa, akwai tsoratarwa. Kuma abinda Allah ke nufi da mu shine mu tsorata. Zalika yukhawwifullahu bi ibadihi, ya ibadi fattaqun, Allah yana nufin ya tsoratar da mu ne. To in Allah ya tsoratar da mu, mu tsorata. To Allah ya tsoratar da mu da ranar tashin alƙiyama. To lalle mu tsorata da al'amarin ranar tashin alƙiyama. Babbar rana ce wacce take in an tashi za a yi hukunci. Hukuncin nan tsakankanin kowa da kowa. Duk wani wanda ka san alaƙa ta taɓa haɗakar shi a duniya, akwai hisabi tsakankanin ku. Shi yasa mai wayo sai ya taƙaita ma kanshi waɗanda zai hisabi da su ranar tashin alƙiyama. Wannan ke sanya idan bawa kana tunanin wannan sai ka zama kana taƙaita ma kanka abokan hurɗa a duniya. Kar ka yawaita ma kanka wanda za ku yi hisabi da su gobe kiyama. A ce kun yi hisabi da mutum dubu, wani zai hisabi da mutum dubu biyu, wani zai hisabi da mutum dubu goma. Kai akwai wanda ma har da mala'iku sai ya yi hisabi fa. Kamar da ya zo a cikin wancan hadisin, duk abin da ke cutar da bil'adama yana cutar da mala'iku. Sai an ƙalubalance ka da mene ka rika cutar da mala'iku. Ka cutar da mala'iku ta hanyar warin bakinka, ko ta hanyar taba da kake sha yana cutar da mala'iku. Ko ta fannuwan da kake ci ka zo masallaci ya cutar da mutane, cutar da mala'iku. Ko kafanka da ka bari duk ƙauje ba ka gogewa, ba ka tsaftace kafanka. Ko ƙumbuna kana sahu da wani kana yanke shi, kana jin ma wani ciwo a cikin sahu, ya zo ibada ya kusanci Allah, kai kuma ka bar kafanka da abin da yake shari'a ce umarni da a yanke, irin su ƙumba ce umarni da tsafta, ka ƙi, ka cutar da bawa, ka sa kafan shi yana jini, ko ka sa kafan shi yana zafi, duk akwai hisabi akan wannan ranar tashin alƙiyama. To mutum sai ya taƙaita ma kanshi waɗanda za su yi wannan hurɗoɗi a duniya. Ka taƙaito da wanda Allah ya ɗora babu makawa sai ka yi mu'amala da su. Da iyaye sai ka yi mu'amala da su babu makawa. ‘Ya’ya in dai kana da su sai ka yi mu'amala da su babu makawa. Maƙwabta sai ka yi mu'amala da su babu makawa. Da sauran abin nan. Shi yasa sai ga sahabbai da yawa sun zaɓi ma kansu riƙa keɓe kansu. Daga gida sai masallaci, irin su Sahal bin Hanzaliya da ire-irensu, za ga daga gida sai masallaci. Bai kuma kalle-kallen gefen hagu da dama, ballantana kai ta ƙara ma kanka wanda za ka yi hisabi da tsoron tashin alƙiyama. Saboda duk abin da ka kalla akwai hisabi a kai. Da duk abin da ka ji akwai hisabi a kai. Duk abin da ka kalla da idonka, to akwai hisabi a kai ranar tashin alƙiyama. Shi yasa ka hutar da kanka, ba komai ka ji ana hayaniya sai ka ji ka kalla ka ga menene ba. Wallahi ka hutar da kanka. Ka hutar da kanka bawa. Abubuwa da yawa su faru kawai ka kawai da kai baka ma san an yi ba. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. In wurin da za ka yi umarni da abu mai kyau ne ko kai hani akan mummuna ka yi. Wurin da ba zai yiwu ba, kar ka wahalar da kanka wai kana ana kaza a can sai ka ga me ake yi. Kawai da kanka kawai ka wuce abinka. Baka ma gani ba, ballantana ya ƙara maka adadin waɗanda za ka hisabi da su ranar tashin alƙiyama. to akwai fasalul qada, za a tantance a yi hukunci. Kuma abin ban al'ajabi, ba tsakanin mutum da mutum ba, tsakanin mutum da mala'ika, tsakanin mutum da dabba, sai an yi hisabi ranar tashin alkiyama. Kai dabba da dabba ma sai an yi hisabi tsakankanin su ranar tashin alkiyama. Manzo Allah ya ce dabba mai ƙaho da ta sauki dabba mari ƙaho sai an zo ranar tashin alkiyama, ita wannan mari ƙahon a bata ƙahon, a ce ramusukan da wannan taimiki, ita ma ta je da baya ta zo ta sauke ta, ita ji zafin. To duk in an gama wannan ne su dabbobi, sai a ce to kunu turaban, to duk ku zama turbaya. Shi ne kafiri a lokacin zai fata, wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Kai ce ya ga azaba da bala'i da tashin hankali, sai ya fatan ina ma ni ma da a ce kawai in zama turbayan nan, irin yadda aka ce ma alari, irin yadda aka ce ma kari, aka ce ma jaki, aka ce ma awaki, ku zama turbaya, ni ma da ma za a ce ma in zama turbaya fa. Shi ne ma'anar wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, shi ne ma'anar rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. So da yawa kafirai suna buri ina ma da su zama musulmi. Yaushe ne wannan zai faru? Ranar da suka ga azaban Allah, sun ga wutan jahannama, sun tabbatar da babu mafaka. To a lokacin nan sai kafiri tunanin kai ce ina ma da ni ma na zama musulmi a duniya, alhalin lokaci ya riga ya kure. To Allah zai tashi bayi yi hukunci. Shi yasa bawa idan wani ya zalunce ka, idan ba za ka iya yafiya ba, karama daidai gwargwadon zaluncin da ya maka, kai ba abin zargi bane a gurin Allah subhanahu wataala, ba abin zargi bane. Kamar yadda ayoyin Alkur'ani mai girma suka tabbata, wanda ya zalunce ka sai karama, ba abin zargi bane. Amma da za ka yi haƙuri da yafi, amma in karama daidai gwargwadon abin da ya maka, ka yi daidai, Allah ba zai rubuta maka zunubi ba. To amma inda matsalin take shine sai karama sama da yadda aka yi maka. Inna masabila alladhina yuzlimuna an-nas bighairi haqq, anan ne zargi yake. Amma inda karama daidai gwargwadon abin da aka yi maka, baka da zargi. Amma inda zaka yi hakuri, wa ina qabtum fa akibu mislima uqimtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabiri, inda zaka yi hakuri shi yafi. Amma an ba zaka iya ba fa karama daidai gwargwadon yadda aka yi maka, karama daidai gwargwadon yadda aka yi maka. Amma in kai hakuri to yafi. To kai bakin kokarin ka, duk wanda mu'amala ta hada ka da shi, kada ka zalunce shi, kada ka cuce shi da zance ko da aiki, da zance ko da aiki, kar ka cutar da mutum, kar kai wani abu dinka gurba mishi bakin ciki da tashin hankali, kar kai wani abu dinka tauye mishi haƙi, ka nuna mishi kafi shi, ka nuna mishi kaza, ka nuna mishi kaza. Irin yadda zaka ga wanda Allah ya ba su mulki, ko ya ba su wani matsayi, ko ya ba su wani daraja, sai su ga ganin to bari mu din yi abin da zai yi. Ko da ba a yi a duniya ba, akwai ranar tashin alkiyama, akwai ranar tashin alkiyama. To Allah zai hukunci tsakankanin bayi, a saka ma kowa da abin da ya aikata, kowa da abin da ya aikata. Sai dai kar ku manta kuma Allah karimun ne, Allah mai daraja ne, Allah mai daraja ne, ko mai rahama, mai jin kai. Idan alkhairi ne kai daya, sai ya ninka maka ita goma, daga nan ma yakan ninka maka ita 700, daga nan yakan ninka maka ita zuwa ga abin da ya ga dama. Alkhairi kenan, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, hadisi kuma yace zai ninka maka har 700, daga nan kuma zuwa ga abin da Allah subhanahu wataala ya so. Amma in mutum ya zunubi daya fa, ba ma za a rubuta ba, sai an ba shi dama tukuna, za a ce mala'ikun ka ku rubuta ko yi, ku ba shi dama ku gani ko zai tuba. In ya tabbata cewa ya yi ba kuma zai tuba ba, to sai a ce mala'iku ku rubuta mishi sayyi'a, kamar yadda ya zo cikin hadisi. Kuma wani abin ban al'ajabi na al'amarin Allah, Allah mun gode maka da kai mummune bayin ka, kai ne mahaliccinmu. Wurin rubuta lada, sai aka ce za a rubuta mishi hasanatan kamilatan, za a rubuta mishi lada ɗaya cikakkiya, daga nan ta koma goma. A wurin rubuta zunubi, sai aka ce za a rubuta mishi kutuba lahu sayyi'a, za a rubuta mishi wata walaka, walakan zunubi ba cikakkiya ba. A cikin na lada, sai aka ce za a rubuta kamila, cikakki, cikakkiyar lada. A wurin zunubi, sai aka ce za a rubuta sayyi'a, kawai zunubi. wata gata nan wata mai kanjamau kanjamau haka ramammiya busasshiya ba ta da karsashi wanda kankanin aikin alkhairi zai gusar da ita kankanin aikin alkhairi zai gusar da wannan zunubin da aka rubuta ma baba wanda ke nuna maka irin karamcin Allah subhanahu wataala da irin alfarman da Allah ke ma bayi shi yasa da Allah yana kama mu da abin da muka aikata to da duke mana azaba to amma rahama da gafaran sa sai kasance yana daga mana kafa in kai zunubin a kir rubutawa in ya tabbata ba za ka tuba ba sannan sai a rubuta maka zunubi daya zunubi dayan ma wani dan birkicacci birkicacci haka amma kana alkhairi daya sai a rubuta lada cikakkiya daga nan sai ta koma goma daga nan sai ta koma 700 daga nan gurgurdan ikhlasin ka gurgurdan wurin da kai aiki da lokacin da kai aikin sai Allah ya ta girmama ladan iya ta girmama ladan ai tare nan wannan ladan har a wani guri ma aka ce sai ya ta girman dutsen Uhud to duk dai wannan yana nuni akan karamcin Allah subhanahu wataala amma dai abin da ya kamata ka sani duk abin da ka aikata a duniya to akwai shi nan an yi recording din shi an rubuta mala'iku kuma sun shaida kuma za a yi hisabi akan shi kuma za a bada sakamako akan sararin tashin alkiyama duk abin da yaje gaban Allah aka tashi alkiyama da shi to akwai sakamako akan shi sakamakon nan na alkhairi ko na sharri to wannan shine ranar tashin alkiyama ranar da Allah subhanahu wataala zai tashi bayi ya fitar da su daga cikin kaburburan su domin ya hukunci tsakankanin su yi sakamako akan aikace aikace na alkhairi ko na sharri subhanahu wataala ranar tashin alkiyama tana da alamomi manya tana da alamomi kanana kamar yadda yazo a cikin nassin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai manya manyan alamomi na tashin alkiyama akwai kuma kananan alamomi manyan alamomin guda nawa ne guda 10 ne manya manyan alamomin tashin alkiyama guda 10 ne akwai kuma kanana sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana fadin cewa idan ta farkon ta bayyana to haka nan kamar yadda ka san zirin charibi kamar yadda ka san zirin charibi kowa san zirin charibi ko misali to haka nan sauran za su rika biyowa nan da nan nan da nan nan da nan manyan manyan alamomin tashin alkiyama kayan na bayyana to sauran ma nan da nan nan da nan nan da nan za su yi ta bayyana daga nan kuma za a karkara duniyar gabaki daya kanana ko suna da yawa suna da yawa sai dai abin da Allah ya sanar da kai gurgurdan zurfin bincikenka a cikin nassosan Qur'ani da Sunna zaka iya gano kananan alamomin tashin alkiyama galibi abubuwan da muke gani a yau suna daga cikin kananan alamomin tashin alkiyama irin su yawan zubar da jini za ta kuma sa'a hatta yakfurul harj alkiyama ba za ta tsayu ba har sai an samu alharju alharj shine kafaratul qatl yawan zubar da jini har a cikin hadisi yake cewa wanda ke kisa bai san dalilin da yasa yake kisa ba wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka kashe shi ba bai san laifin shi ba kawai sai a ce maka jirage jirgi mare matuki wai ya tamu mutane mutum sama da 100 ya aika musu da bama bamai laifin me suka yi maka in ba Najeriya ba ina kuke jin ake irin wannan rashin kan gadin da haukan kuma ba abin da zai faru fa ba abin da zai faru ai ba yau aka fara ba ba yau aka fara irin wannan a Najeriya ba amma kun san dalilan da ke haifar da haka kun san cikin dalilan ba duka ba cikin dalilan duk wani babban jami'in tsaro a yanzu a Najeriya arni ne duk wani babban jami'in tsaro na sama na ƙasa na ruwa na waye duk arna ne to menene zai sa ba za a samu irin wannan matsalan ba shugaban sojojin Najeriya dan kudancin Kaduna ne kuma arni ne ko da ko indijin din shi ba nan yake nuna ba amma dan nan ne kila an fahimta to ala ayi hal zaka ga irin waɗannan abubuwan da za su yi ta faruwa in ka tambaye waɗannan mutanen laifin me kuka yi aka kashe ku su ma ba su sani ba su ma wanda suka yi kisan laifin ne aka yi muku su ma ba su sani ba duk ina daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana kun ga irin yanzu wannan inda zaka ga duniya ta fito da kawanta da azzikinta komai ga yanin yana bayyana duk cikin alamomin tashin alkiyama kasa ta fito da azzikin dake cikin ta ga zina rora ga tagulla ga wani ne ga wai abubuwa ga dukiya ta mamaye duniya sai dai ka ji ana batun tun da in ana budget kana jin ana miliyan kaza aka zo biliyan kaza ana ta triliyon kaza ne ka ji dukiyar da hankalinka ba zai dauka ba duk cikin alamomin tashin alkiyama ne duk ku gama cin iya abin da Allah ya dora ya kaddara zaku ci daga nan kuma shikenan sai a karkare ga baki da yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga mata sun yi yawa yana daga cikin kananan alamomin tashin alkiyama yanzu duk kasuwan da ka ji sai kaga mata sun zama su ne kashi 80 cikin 100 a kasuwannin nan abin gunin ban al'ajabi kaga kasuwanni yanzu ka je nan kasuwan amaruna kosa-kosa kenan ko ka je sabon gari ko sai kafin ka ga namiji ɗaya sai kaga mata uku hada-hadan kasuwancin kawai da su ake yi su karan kansu yawaitan kasuwannin bi yanzu wanda ya gina wani abin nan sai an yi shopping complex sai an yi wani mall sai an yi waye sai an yi waye duk inda ka je da gina shaguna ne duk alamomi ne na tashin alkiyama kanana alamomin tashin alkiyama akwai waɗanda suke na alkhairi ne akwai waɗanda suke na sharri su suka fi yawa akwai waɗanda yake kuma masu kaifi biyu ne in ka bi da su ta alkhairi ka samu alkhairi in ka bi da su ta sharri sharri ya zakiye ma mutum to akwai kananan alamomin tashin alkiyama da yawa to akwai kuma manya fitowar rana daga mafadanta waɗansu malami suka ce wannan ita ce alamar tashin alkiyama ta farko cikin alamomin sama akwai waɗansu alamomin na sama akwai waɗansu alamomin na ƙasa to fitowar rana daga mafadanta bayan rana ta fito daga yamma za fa ci gaba da rayuwar duniya fa ba wai duniya ta tsaya kenan daga lokacin ba za a ci gaba da rayuwar duniya kai dai daga lokacin nan an kuma rufe fayil din ne duk wani wanda bai imani ba duk wani wanda bai faro aikin kirki kafin wannan ranar ba ko yayi imani ba yi da amfani ko yayi aikin kirki daga wannan ranar ba yi da amfani amma wanda dama can yana da imani yana aikin kirkin shi kuma imanin shi da aikin kirkin shi yana nan yana gudana ladin yana tabbata a wurin Allah yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan da haka da imani da kyawun ayyuka wanda bai riga ya yi su ba kafin wannan ranar to daga ranar da kuma ta fito daga yamman sai mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amantu billahi na lokaci ya kware lam takun amanat min qablu ba lokaci ga musulmi amma shantakakke daskararre sallan nan yaki tsaye da ita biyayya ga iyayen nan yaki neman halal yaki sai da ga rana ta fito daga mafadanta shikenan sai yace yayi rawani yace sallan asubahi a masallaci da ni za a yi na ustaz lokaci ya kure au kasabat fi imani ya khairan matakan je baka tsururuta alkhairi ba ba ka da wannan damon kuma lokaci ya riga ya kure to amma abin ban al'ajabin shine mutane tun suna magana oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga rana ta fito daga mafadanta tun ana maganan yau akai maganan gobe akai maganan jibi akai maganan kwana goma akai maganan wata ɗaya shekara biyu har sai mutane amanta kai dan adam shi yasa Allah ya ce walau rudu la adu liman huwa anhu innahu lakazibun dan adam yana da manto wanda yake duk abin da ya firgita shin aka kwana biyu uku shikenan ya manta da wannan firgicin kiyama ne Allah ce an kai su kiyama san ga irin azaban gidan lahira amma da za a dawo da su duniya to Allah ce sun koma kan turban su na kafirci za su manta dan adam shi yasa kai bakin kokari kada Allah ya jarabce ka da rafkana kar ka zama rafkananne kana mantawa da abin da ya wajaba kullun ka zama kana tunani da shi irin mutuwan nan kar ka zama rafkananne kullun kana nan wani yana nan yanzu bai gama secondary ba amma yana nan yana can in ya gama secondary ya gama degree yayi waye zai takarar kansila ya hararo shekara kamar 10 nan gaba irin wannan shi ke faruwa sai ka ji an ce maka waɗansu suna nan ba wai 2027 ba 2031 ma suna nan suna plan shekara 8-10 nan suna nan wai suna plan inda za a yi shi ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna ko ya zama ɗan majalisa ko ya zama kansala ko ya zama waye to ina labarin mutuwa irin yadda take ci gata nan muna gani kowa yana ganin irin yadda mutuwa take yanzu gata nan kaga mutum kaman a ido zai ƙara shekara 10 ashe ko awa 10 ba zai ƙara ba kaga mutum kaman zai kai ga matakin tsufa ashe ba zai kai ba ko duk da tijantaka ma ba zai kai ba kaga mata kaman ta haifi ƴaƴa 5-6 ashe da naƙudan cikin fari za ta mutu to mai hankali yana nan yana tunanin wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi na Abdullahi dan Umar in kai yammata kar kai tsammanin zaka kai yamma in ka kai yamma kar kai tsammanin zaka kai safi wannan ya ta zama a cikin tunaninka cewa yanzu in ka waye gari da asubahi ko cikin dare ka farka kai addu'o'in da ake yi me amfanin wannan addu'o'in zai nuna maka cewa Allah ya ce muke ka kasha da kyar tunda mai addu'a da zaka fara yi alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur ashe ka sha da kyar ne wani sai ga kamar aitilis ne ya tashi ya za a ce in kwanta ba zan tashi ba haba inna ba zai yi ba aitilis in tashi akwai wani bawan Allah nan kusa ba da nisa ba san gaba firawai da daddare sai ya tashi zai tafi gida sai aka ce sai ya ce wani sai da safi sai ɗaya daga ciki sai ya ce aka ce dai Allah ya tashe mu lafiya sai ya ce ai wannan dole ne wallahi abin da ya faɗi kenan anan kusa ne fa ya ce ai wannan dole ne aka ce a wani irin dole ka dai ce Allah ya tashe mu lafiya ce af nan an ga muku wannan dole ne yana jin lafiya da ƙarfi a cikin jikin shi dole ne ya tashi lafiya haba ai ko Allah ya nuna mishi shine ar-rabb ya je ya gama kintsakin tsan shi zai kwanta kawai sai wani sauro shi ya mishi kunni haka yi ta kuka yana ihu ya fito waje tun yana ganin mutane kowa ya watsi baccin da bai yin ba kenan aladan yana cewa hayya ala salah hayya ala fala sai Allah ya fitar da sauran kaga maganar dole bai taso ba to idan ka kwanta bacci kaga ka tashi ka gane kai an fasha da kyar ashe Allah ya kaddara za a tashi to za a kai yamma ko ba za a kai ba in ka ga ka kai yamma ya nuna maka ashe an sha da kyar to za a ƙara kai wani safen to wannan shi ne ya kamata ya rika zama a cikin tunaninka idan ko mutum ya zama rafkaninni to an gama da babin shi shi ne sai ga mutuwa ce mishi ba zata shi yasa za ga malamai ba a suna kidaya jarabawa ne cikin alamun tashin alkiyama ne ma yawan mutuwan fuji'a afki yawan mutuwan fuji'a alama ce ta tashin alkiyama kuma ba alama ce wacce ake so ba duk da kasancewan wanda ya mutuwan fuji'an ba wai yana nuni 100% akan cewa shi ba na Allah bane akwai sahabbai sun yi irin wannan mutuwan kamar ina jin Ikrima maula abi abunan Ikrima bin Abi Jahal mutuwan da yake nan ta fuji'a ce ko dan su ɗaiɗai kun sahabbai da sun yi mutuwan fuji'a to amma dai matsalan da ke ciki shine ba a baka daman ka tuba ba a baka daman ka maida haƙoƙa ga waɗanda ka zalunta ba a ka da baka dama ka jaddada wasiyarka ba kawai ka fita ne to insha Allah ta'ala na tafi Kaduna sai na dawo dan haka ga abubuwa da yawa na haƙoƙan jama'a a kanka baka rubuta ba baka yi kuma bayani ba na tafi sabon gari sai na dawo sai a dawo da gawanka aƙalla ka ga in ciwo kai a ƙanƙare maka zunubai kuma ka samu dama kaga kai da ciwon nan fakila fa ba za a tashi ba ya Allah ka san na yi laifi iri kaza Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu Allah ka kauda mun kaza kai wannan addu'a kai ta istighfari kaga ai dama ce mai kyau to amma da kai ka fita da niyan fa zaka je ka dawo kawai shikenan ashe mutuwa tana kan hanya ba zaka dawo ba kaga akwai jarabawa a ciki shi yasa mutuwan fujia na daga cikin alamun tashin alkiyama kanana kamar da yazo a cikin hadisi amma ba a ce wai duk wanda ya mutuwan fujia aibi bane amma dai yafi karkata zuwa ga aibi har a cikin wadansu hadisai ma ko wadansu bayanai yana nuni akan cewa fusata ne da Allah ke yi da bayi sai ka jefa musu mutuwan fujia to amma akwai wani ne ya fusata Allah kai kuma sai Allah ya jabce ka da mutuwan fujia ba lalai ya kasance kai ne kangararren ba wani ne ya kangare to dama wata kofitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa to kaga yadda ake so karka mu'amalantan tashin alkiyama kenan ko kuma mutuwa dan ita ma in kai ka mutu ko magana ta kare duk abin da ake fadin tashin alkiyama zaka ganshi zaka gani duk abin da ake fadin tashin alkiyama daga lokacin da ka mutu in ka ji an ce maka ana ganin ba a ganin mala'ika to baka zo mutuwa bane in ka zo ganin mutuwa fa ka shafna anka gita'aka fa basaruka al-yawma hadid zaka ga mala'ika mala'iku ma zaka gansu da idan ka in da kana ganin ko aljini baka taba gani ba to ba aljini ba mala'ika ma zaka ganshi da idan ka zaka ga abubuwan da Allah ya kaddara fa ka kune daga idan duk Allah zai nuna maka zatin Allah ne ba zaka gani ba amma har ruta sai ka gani har aljanna sai ka gani sai shedan duk sai ka gansu fa daga lokacin da ka zo mutuwa zuwa lokacin da ka mutu sai mutun ya ga wuta sai ya ga aljanna sai ya ga shedan sai ya ga mala'ika kaga duk wannan abubuwa na gaibu ne amma mutun zai gansu to magana ta kare kenan to sai kai taka tsantsan to akwai manya manyan alamun tashin alkiyama fitowar rana daga mufadanta sai mene cikin manya manyan alamomin subhanallah Allah karaba mu da fitinan dujjal Allah karaba mu to kafin mu je ga dujjal din to wanne ne zai fara zuwa in mun shiga cikin littafin kila mu tattauna akai da izinin Allah wanne ne zai fara zuwa dujjal ko annabi Isa dujjal zai fara zuwa yana da sifofin shi da mabiyan shi da abin da zai zo da shi ya fitinu duniya banda garin Makka da Madina nan ne kadai Allah ba zai bashi ikon ya shiga ba ba Saudiya ba Makka da Madina kar ka dauka an ka ce Makka da Madina a nufin kasan Saudiya ka ce abin zai shiga Saudiya ba sai Riyad su Jidda su hanyar Madina su hanyar Makka duk zai je Madinan ne idan ya je garin Madina inda wannan haramin yake inda akwai alamomin abin nan din haramin to nan ne Allah subhanahu wataala ba zai bashi iko ba zai ga mala'iku suna tsaron Makka suna tsaron Madina to amma kuma a lokacin nan ne manzo Allah ce sai garin Madina ta yi girgiza duk wani munafiki da ke garin Madina sai ya fita duk munafiki wanda kawai yana bin addinin musulunci ne kawai dai gashi kawai shi gonogo kawai addinin musulunci din a samu kuɗi addinin musulunci din a ci takarar siyasa ne addinin musulunci din kaza ne ba dan Allah ba to duk wanda yake munafiki a garin Madina sai ya ji Madina ta addabe shi ta kuntata mishi da haka zai fita je gurin mai gidan shi dujjal amma dai shi dujjal din ba zai shiga garin Madina ba kai idan kuna karanta ashratus sa'a za ku ga ababen ban al'ajabi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne za ka ababen ban al'ajabi kafin ma a je ganin din ai manzo Allah ya ba mu labarin Madina cewa waɗansu mutane suna zaune a garin Madina amma za su ga takura ta yi musu yawa ba sakewa ba walwala ba yancin dan adam ba a ba mata dama su rika driving ba a ba mata dama su rika zuwa hotel su rika zuwa kaza an takura su da yawa manzo Allah ce sai su rika kiran yan uwansu ku zo mu fita mu bar garin Madina nan mu je inda yake akwai kwanciyar hankali da walwala mana annabi ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun da sun sani wallahi garin Madina alkhairi ne gare su to munafukai ne to ko da ba su fitan ba zuwan dujjal da sai ya fitar da su to kaga dujjal to ga kuma shi kun ce dawon annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa la shakka zai dawo yana daga cikin alamomin tashin alkiyama innahu abin menene cikin sautar zukhruf yana daga cikin alamomin tashin alkiyama la ayatul lisaa ko la ayatul lisaa ne لعلم لساءته فلا تمترن بها الا من تاشن القيامه ني داوان النبي عيسى داوان النبي عيسى لا شك ككاي شكا كركاي كوكونتو kada kai kokonto ko mitqala zarratin annabi isa zai dawo annabi isa zai dawo ko da kaji wadansu malamai suna da wani tababa haka suna da kai komo akai kakkai tababa nassun qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu dimbin yawa mutawatirai sun zo sun yi tabbatar da annabi isa zai dawo hadda irin abubuwan da za a tabbata idan ya dawo shine ma zai yaki dujal ya kashe dujal daga nan kuma Allah ya zuba aminci da walwala da natsuwa a duniya zai zuba kwanciyar hankali a duniya gabaki daya har sai ta kai ga dindai wai maciji sai dai kawai kaga yaro yana wasa da macizai a binshi yau ba wani wani sihiri ba wani kaza a kawai aminci tsafin aminci dukiya ko da kake ta wani hankoro akan ta sai an zo ana baka ita kace kai mai da ita baka da bukatun ta to annabi isa zai dawo la shakka zai dawo to daga abun da zasu faru har annabi isa ya kuma ainihin ya kaura daga nan abubuwa zasu faru daga nan sai tashin alkiyama na uku kenan ko na hudu kenan to sai mene to bari mu tsaye mu aje mahdi mu aje shi a mala tukuna magani in abubuwan sun fita mana to in ba su fita mana ba to akwai ya ajujuwa ma ajuci waɗansu maɓannata su ba wai kawai su cinye muku abinci ba har mutane suna ci duk ruwan da suka gani sai sun ga bayan shi sai sun shanye shi waɗansu dankara mutane ne mu a da an ce mana in su ɗan wadanni ne wai kunnuwansu yana rufe su to dankara mutane ne manyan halittu ne amma dai suna da waɗansu irin ɗabi'u na ban al'ajabi kuma za su cika duniya gabaki ɗaya duk inda ka shiga sai sun shiga da izinin Allah amma Allah subhanahu wata'ala zai aiko da waɗansu tsuntsaye wanda idan aka yi musu kalma ɗaya za a yi musu mutu gabaki ɗayansu sai Allah ya aiko da waɗansu tsuntsaye don duniya za ta cika da warunsu sai Allah ya aiko waɗansu tsuntsaye su ɗauke su su kai su kuma inda ya ga dama Allah kaɗai ya san inda za su kai su to akwai ya ajujuwa ma ajuji akwai mene kuma akwai taguwa ko taguwa za ta dawo ita ma Qur'ani ya tabbatar da ita kamar inda ya ji a cikin suratul naml sai mene duhan ko wutan da za ta raka mutane yana daga cikin alamun tashin alkiyama sai mene to kuma tsaya a nan in an zo cikin karatu insha Allah ta'ala sai ayi abin nan to duka da waɗannan alamun tashin alkiyama manya sannan cikin amfanin kai imani da ranar tashin alkiyama ko yanzu ba mu gaya maka ba kai kai ka san imani da ranar tashin alkiyama babu abin da ke ingiza mutane suna aikin alkhairi yana hana su banna da saban Allah kamar tsoron ranar tashin alkiyama din me yasa ba mu zama mazinata ba me yasa ba mu zama barayi ba me yasa ba mu zama ƴan shayi ba tsoron bala'i da fitinar ranar tashin alkiyama kar ka je kai abin da yake ka ji daɗi minti 20 minti 30 amma ka fada cikin azaba na shekara miliyan 2 misali miliyan 2 ko miliyan shekara miliyan 200 yanzu mutum ya ji ya sha wiwi ko ya sha wani abin sha na mayi yana ganin ai ba wanda ya san na sha amma fa duka minti 5 10 ya sha amma zai fada cikin azaban Allah shekara miliyan 200 misali inda ana batun labisina fiya a haƙaban za su zauna a cikin wutan jahannama a haƙab a haƙab ai kaga jam'i ne daga uku yake farawa mafi karanci shine malamai suka ce hukuba ɗaya shine shekara 80 mafi karancin lissafin kenan akwai wanda suka ce hukuba ɗaya shekara 100 to mu ɗauki wanda suka ce shekara 80 to in aka ce jam'i ya fara daga uku shekara 80 sau uku ba shekara 240 kenan ba a ce mutum ya yi zunubi duk bai wuce minti 20 ko 30 ba yana jin daɗi yana miƙe ƙafa amma ya faɗa cikin azabin Allah shekara miliyan 240 a nan bai ma kamata ma tsaya ana tambaya ba a ce wai ya yi daidai ko bai daidai ba ai mare kan gado ne kawai zai fifita ya je ya zunubin can ya shiga cikin wutan nan na shekara miliyan 100 kaza naji wani bawan Allah ana fira da shi a radio yana ma Allah gori yana ma Allah rashin kunya bai wuce wata daya ba wai shi makaho ne shi tunda aka haife shi a makanta yi aka haife shi shi bai san dadin duniya ba shi kaza wallahi tallahi in ba a zo an ce muke shi ba wallahi zai kashe kanshi kai ma ka ji shi ko wai zai kashe kanshi har abin zai baka al'ajabi yana fadin cewa eh na san duk wanda ya kashe kanshi kafiri ne haka ya fadi ai kila kun ji gurin na san eh wanda ya kashe kanshi kafiri ne amma dai aini Allah ya salla lurana wai shi bai san dadin duniya ba shekaran shi kuma ina jin da suka fi rashin ai bai wuce shekara 40 da wani abu ko 30 da wani abu ko 40 da wani abu shine da suka gama sai suka yi firar tsofaffin makafi wannan yace ni shekara na 70 na samu makanta tun ina yaro yau shekara na kusan 60 da wani abu da makanta to me zaka ce ma Allah ce sai godiya yace sai godiya mun gode ma Allah mun yi kaza aka yi firar da wata mace tace yau shekara na kusan 30 da kaza da makanta amma muna fatan Allah ya sanya inda ya karbi wannan idanun namu Allah ya musanya mana da aljanna haka akai ta kawo makafi masu tawakkali masu mai da al'amari ga Allah suka nemi ladan su a wurin Allah subhanahu wataala suna fatan Allah ya canza musu da alkhairi ya ba su gidan aljanna shi ko yana tunanin wai tun da wai in ba a zo an taimake shi ba an wai zai kashe kanshi don kashe kanka sai menene sai wane cutu kai baka fada cikin azaban Allah in kana ganin wai kuncin rayuwa ne baka da abinci ne baka da tafafi baka da mota baka da keke baka da babur ka kasa aure misali to azaban gidan wutan jahannama wannan baka dauki dai cikin miliyan ba in dai yunwa ne zai saka kashe kanka gidan wutan jahannama akwai abinci ne akwai shinkafa da miya ne da kaji idan kana jin cewa wai kai kullun kana tafiya a ƙasa ne a gidan wutan jahannama za a baka mota ne ko babur ai bala'i da tashin hankalin da ke wutan jahannama ai ya wuce inda kake tsammani to kaga imani da tashin alkiyama zai sanya ka kai ta aikin alkhairi kai ta aikin alkhairi kana nan kana ganin cewa akwai wani tattali da Allah ya yi mu zan raska kuma zai hana ka miyagun zunubai saboda kana ganin akwai barazana faranin tashin alkiyama kar ka gama rayuwar duniya ka yi shekara 60 ko 70 ko 80 amma kuma a ce jahannama ita ce makomanka wata riba ka ci to kaga cikin tasirin imani da ran tashin alkiyama kenan cikin tasirin imani da ran tashin alkiyama yana lallashin mummuni daga dukkan abin da ya guje maka na duniya ko wani zalunci da aka yi maka zai lallashe ka idan ka auna kaga an zalunce ni baka da ni sai ka ce to na bar ma Allah kana fatan ranar tashin alkiyama Allah ya biya ka abinda aka zalunce ka akai ko kuma kila Allah ya hana ka lafiya ko ya hana ka dukiya ko ya hana ka wani abu sai ka ce na bar ma Allah ina fatan ranar tashin alkiyama Allah ya musanya min da mafi alkhairi cikin tasirin imani da ranar tashin alkiyama kenan cikin tasirin imani da ranar tashin alkiyama zai sanya ka kai takwadin yadda zaka samu kyakkyawan karshe saboda ka je ma wancan ranar cikin daraja da daukaka akwai wanda za su je ma wannan ranar cikin daraja da mutunci da daukaka ana girmama su ana musu kirari akwai wanda za su je cikin kaskanci da walakanci to kaga idan mutum yana tunanin ranar tashin alkiyama zai ga babu makawa ne yadda zai samu kyakkyawan karshe ya je ma tashin alkiyama cikin daraja da daukaka ba cikin kaskanci da walakanci azaba ya biyo bayan wannan ba cikin amfanin tashin imani da ran tashin alkiyama zai taimaki mutum ya ta taka tsantsan da bala'in kabari da fitinin da ke cikin kabari shimfiɗan zuwa tashin alkiyaman kenan kabari shine babban shimfiɗa na zuwa ranar tashin alkiyama menene kabari kabari na da fassara biyu ko dai wannan ramin da ake haƙawa a saka a ciki ana kiran shi kabari ko kuma duk inda ranka ya dawwama bayan mutuwan ka ma shi ma nan ana kiran shi kabari dan wani yana iya babbakewa ba amma haka kasan baballanta na asa shi kaga zaka ce ba shi da kabari kenan a'a akwai kabari ina ne yanzu ruhin shi yake nan ne kabarin sa duk abin da ke samu mutum a cikin kabari zai same shi koda ko a ce yau wani dodo ne ya hadiye shi to nan ne kabarin shi konewa yayi ina ne to ruhin shi take nan ne kabarin sa da haka duk abin da kake jin ana faɗi akan al'amarin kabari ko dai a saka a cikin ƙarƙashin ƙasa ko kuma duk inda dai ruhinka ta tabbata shi ma wannan kabarin da ake sa mutum ai gangan jikin ake sawa sannan sai a dawo mishi da ransa ruhin da ruhin ake mu'amala kuma gangan jikin yana dandanawa to ma zalika ala Allahi bi aziz ko da an yanyana namanka ne an kai namanka wurare dubu ruhin tana nan to ruhin tana nan kuma a wurin Allah subhanahu wataala gangan jikin nan a haɗe yake abin da ke samun gangan jiki na rahama ko na azaba kuma zai samu bawa to idan mutum ya fahimci akwai tashin alkiyama zai ta taka tsantsan yadda za su kwashe da azaban kabari sayyidina Uthman ya ce shi ba abin da ke bashi tsoro irin kabari ya ce saboda idan kabarinka yi kyau to abin da zai biyo bayan kabarin ya fi shi kyau in kabarin mutum te muni to la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim a ce yau mutum ya shiga cikin kabari an buɗo mishi wutan jahannama kai da yi ba shi yasa sayyidina Uthman ya ce kabari na ta dami shi da hankali to sai mutum yi ta taka tsantsan duk abin da ya san akwai azaban kabari a ciki yana kauda ni'iman kabari to mutum zai taka tsantsan duk abin da ya san akwai ni'iman kabari a ciki to mutum zai ta kokari aiwatar saboda ya dace da abin da zai dace da shi Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya dace da mu za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai a zamanin gaba kuma sai mu karkar gaba ke da abubuwa abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ka azurta mu da nagartaccen imani wanda zai tabbata a cikin zukatanmu ya jagorance mu zuwa ga kyawawan ayyuka mu kubuta a cikin rayuwar duniya daga fituntunu da bala'o'i da musibu ya kuma kubutar da mu yayin mutuwa ya kubutar da mu a cikin kabari ranar tashin alkiyama kuma ya tsira da mu daga azaban wuta Allah ka dace da mu Allah ka sa mu je tashin alkiyama kyakkyawan zuwa Allah ka girmama mu ranar tashin alkiyama Allah ka daukaka mu Allah ka zaunar da mu tare da annabawa da manzanni da sauran shahidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zama lafiya daga mu lafiya sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum